بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى بيساك تعالى من ولن سافيا من البركة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها أو فيه هذا الصباح. لأن اللحدي شاترة كو شاترة كسكو شاترة نيفو هذا شابك شاترة شاترة قوتا سفر إجر المنزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بودا دلي هدو بيت الاتين ديو عند يدي دا شرين دو أكو هذا نفو يوم يوتن بيا للصاف الميلادية لبني لشادية شيء قبل كرنت لتاف الرحيق المختوم مسيرا من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم إن شاء الله نظام تاشفا أقسام الوحي ما لم يكتوا وقبل الدخول في موضوع هذا الجهاد dan kafin wannan lokaci ya ce mana abin da zai kawo mana nan gaba har zuwa ƙarshen littafi labari ne na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsayu da aikin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi wato wannan jihadi na kiran mutane zuwa ga addinin Allah sai shi to qabla dukhuli fi mawdu'i hadha aljihad kafin in shiga abin da ya shafi wannan jihadin wato wannan kokari na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya hada da nau'i daban-daban na ayyuka shi kiran mutane din da yakar wanda ya yaki musulunci da duk waɗannan dai abubuwa da kuma kira cewa lalle a zo a bauta Allah subhanahu wataala shi kadai kada a bauta wani wanda ba shi ba yace ara min al ahsan ina ganin yana da kyau an astaqrida ila bayani aqsam alwahyi wa maratibihi dan yiyar gawaina mun fita daga hanya kadan in dawo daga baya shine ma'anan istitradi mutum yana cikin magana akan wani abu sai dan yi gefe yayi wani zancen sai kuma ya dawo kan abin da yake so ya ci gaba akan sa shi ake ce ma istitradi yawa wajen bayanin wahayi da martabobin sa wato shi wahayi da muka ji an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a darasin da suka gabata ya kamata mutum ya san cewa ba nau'i iri ɗaya bane irin nau'in wahayin da ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yadda yake karɓar wahayi daga mala'ika jibril ko kuma ma dai wahayi dai daga Allah yadda yakan zo masa ne ta hanyar mala'ika jibril kawai da'iman kuma in ya zo ta hanyar mala'ika jibril iya ta wahayi ne da yake sa masa shi da shi ko kuwa Allah maɗaukaki ma ya yi masa magana shi da shi shi ma mubasharatan ba tare da hijabi ba ko kuma yadda mala'ika jibril yake zuwa shi ma iri ɗaya ne ko kuwa nau'i daban-daban ne to duk shi ne abin da malamin zai bayyana mana kuma wannan magana ta sa ya ɗauko ta ne daga littafin Zadul Ma'ad kamar yadda take ya da dan rarrage wasu abubuwan ne a ciki ya faɗe ta shi yasa yace qala ibn qayyim al-jawziyya Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub az-Zur'i wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 751 yana faɗa cikin littafin sa Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad littafi ne mai muhimmanci dalibin ilimi yana da kyau neme shi. Zadul Ma'ad fi hadi khairi al-ibad sunan sa kenan wato guzurin makoma fi dan wajen bayanin hadi hanyar khairu ibad fiyayyen wato bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato shi ne annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam domin babu ba wanda ya kai shi da kima da daraja da manzila a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to bayanin hanyarsa mutum ya san wani manhaji ya bi ya rayuwarsa take domin ya koyi da ita wannan shine abinda malamin ya rubuta a ciki kuma yana cikin manyan wato littafai da ake daukar sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su. To malam Mubarak Furi ya dauko wannan magana daga wurin sa, magana aqsamul wahyi. Yace wa huwa yadhkuru tilka almaratiba, yayin da yake ambaton wannan matakai dai na wahayi, yana cewa ihdaha, na farkon su hanyar wahayi din nan shine ar-ru'ya as-sadiqa, mafarki na gaskiya, wannan da shi aka fare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ambace ya ambata. Yace wa kanat mabda'a wahyihi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine farkon mafarin yi masa wahayi, ta wannan sigar ya fara zuwa masa, wato zo masa in yi mafarki sai kuma ya ga abin da ya mafarki din nan Allah madaukaki ya tabbatar masa shi gaske, kamar yadda zai ga wayewar gari to haka yake ganin wato mafarkin sa. Sannan kuma mafarki ne wanda yake ba irin abin da ake cewa kwama talan mafarki din da mutum zai yi ya ga wasu abubuwa duk su ruda shi kuma bai ma san me ake nufi ba, duk abin da zai gani haka zai gan shi, kuma washe gari ya gan shi da gaske, kuma abin nan mafarki ne mai kyau. Yawwa, mai kyau ba rudani na shedan ba. Asaniya, nau'i na biyu na wannan hanyar wahayi shine yace ma kana yulqihi almalaku fi ruhihi, abinda mala'ikan wato mala'ika Jibril yakan jefa shi a ransa. Ru'a da dammar ra'i, ana nufin annafs, ran mutum, nafsunsa. Rau'u kuma an ce ar-ra'u da fatahar ra'u, shi kuma shi ne tsorata, firgici, razana, shi ne rau'u. Amma an ce ru'u, to haka za karanta wannan da dammar ra'u, wato ra'un din ai mata rufu ako kuma da ake faɗa da Hausa. Yace abinda mala'ika yakan jefa shi fi ru'ihi, a ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qalbihi, da kuma zuciyarsa. Min ghairi an yarahu, ba tare da ya gan shi ba, kawai sai jefa masa magana a cikin zuciyarsa, bai ga mala'ikan ba, bai ji komai a jikinsa na cewa wani canji ya faru na dangane da halittarsa ba. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi, wata rana yana huduba akan minbari sai yake ga wasu sahabbai, yake cewa inna ruhul qudus nafasa fi ru'i, mala'ika Jibrilu shine ruhul qudus, ya fesa mini, nafasa shine ya fesa kamar ya tofa, ya tofa mini fi ru'i, a cikin raina, a zuciyata, ya aiko min da wani sako daga Allah madaukaki. Me yake cewa a wannan sakon? Annahu, cewa lan tamuta nafsun, babu wani rai da zai mutu, hatta tastakmila rizqaha, har sai ya kammala ya ci duk abin da aka rubuta masa na arzikin da zai samu a duniya. Ma'ana babu wani rai da zai mutu, ya fadi ya mutu, rayuwarsa ta kare, sai face abin da aka rubuta masa zai samu na arziki a duniyan nan, to ya gama cika shi tsaf, ya kama hanya sai kuma ya tafi. Ma'ana ba zai yiwu wani ya ci rabon wani ba. Yau, duk abin da kaga ka ci, duk abin da kaga ka samu, to rabonka ne an riga an rubuta maka. In kaga ka mutu baka ci ba, to dama ba an rubuta maka ba. Akwai hadisi mai ƙarfin wannan wajen sa mana tawakkali ga Allah Maɗaukaki. Akwai hadisai da yawa da ayoyi ma, to amma wannan yana cikin manya daga cikinsu, cewa ka nutsu, in dai maganar arziki ne, me zan ci, me zan samu, karka damu da ta hanyar wa zan samu, wannan sunansa sababi ko? Yawwa, amma zan samu Allah ya rubuta, ko ta hanyar waye? Wannan babban darasi ne a ciki. Na farko, kwantar maka da hankali, tare da cewa kuma kar mu manta ɗaya gefen cewa mu tashi kuma mu nema. Yau, ka tashi ka nema daban. Amma in kana riƙe da irin wannan darasin a kanka, lokacin da kake neman ma kana yin nema mai tsafta, ko? Zai zama cewa in ka sami, in ɗan kasuwa ne kai, ka samu riba, kadan ba za ka yi fushi ka rika ganin Allah madaukaki bai ma daidai ba sai ka ga cewa abinda Allah ya rubuta maka ne sai ka hakuri in ma'aikaci ne haka in menene kake duk hanyar samun ka gurgurdan abinda ka samu sai ka fawwaza ka koma ga Allah madaukaki ka hakura dama matsalar ita ce a ce ka kwanta kana jira a kawo maka ba tare da sababi ba yau wannan mu'jizar ba kai ake ba ina fata mun fahimci wannan yawwa don haka mutum ya nema amma ya dogara ga Allah kuma sannan daga cikin darasin har yanzu babban abu shine dan adam ya zama cewa yana dogaro ga Allah duk lokacin da aka ce wani abu da yake so bai samu ba to yayi hakuri kuma ya kwantar da hankalinsa cewa Allah madaukaki ne bai rubuta wannan abun cewa zai zo hanyarsa ba in ku kuma kaga ka samu to Allah madaukaki ya rubuta cewa zaka samu muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara mana dogaro gare shi kuma kada ya zama duniyar nan ta shiga zuciyar mu irin shigar da za ta nisanta mu daga addinin mu daga kuma hanyar manzon mu sallallahu alaihi wasallam to bai gama zancen ba manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin abinda mala'ika jibril ya fesa masa a cikin ransa bayan ya ce lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha sai kuma yace fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab don haka saboda wannan abin da na gaya muku na cewa babu ran da zai mutu sai face ya gama cin abin da Allah ya rubuta masa zai ci na arziki tunda haka ne fattaqullaha to ku ji tsoron Allah ma'ana ku bi dokokinsa ku nemi abinci ta hanya mai kyau banda sata banda ƙarya banda gulma banda zagi banda cin mutunci duk abin da zaka nema ka neme shi ta hanya mai kyau Allah madaukaki sai ya sa maka albarka ciki wa ajmilu fi talab kuma ku kyautata wajen neman abincin naku ma'ana hanyar neman abincin naku ta zama hanya ce mai kyau hanya ce mai tsarki wanda Allah madaukaki zai yarda da ita kuma zai sa muku albarka a cikin ta as'alullahu tabaaraka wa ta'ala an yubarika li wa lakum fi masadir rizqina sai kuma yace wala yahmilannakum istibta'ur rizqi kada jinkirin zuwan arziki jinkirin kaga kana son kai arziki kana son kai kudi kana son kai matsayi idan yayi jinkiri bai zo maka lokacin da kake so ba to kada wannan din yahmilannakum ya dauke ku ya angiza ku ya tunkuda ku ya sa ku ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah akan ku je ku nemi wannan arzikin da saban Allah ma'ana idan kana son kudi kana son matsayi kana son kaza kana son kaza sai ya zama jinkirin ka nema baka samu ba ka nema baka samu ba ka nema baka samu ba sai sai sa ka wannan abun sai har gitsa ka ko in ce har gitsa ka har ka je ya zama cewa ka nemi wannan abun da kake so ta hanyar saban Allah maimakon kai hakuri da abin da Allah madauki ya rubuta maka kada ka bari kai wannan yace fa inna ma inda Allah domin ku abin da ke wurin Allah la yunalu illa bi ta'atihi to ba a samun ta sai da da'ar Allah don haka in kana son arziki kana son wani abun duniya ko wani ilimi kasuwanci aikin ka leburanci kake noma kake yi saka ko wani irin abu duk sana'ar da kake yi ka nemi Allah madaukaki ya sa maka albarka a ciki kuma ka bi dokokin Allah ka bi hanya mai kyau sai Allah madaukaki ya taimake ka muna fata Allah madaukaki ya taimake mu ya bamu hakuri akan abin da ya bamu na duniyan nan na wani arziki kuma kada kwaɗayin duniya ya samu kauci daga addinin Allah as-salisa martaba ta uku na hanyoyin wahayi innahu sallallahu alaihi wa sallama kana yatamassalu lahu al-malaku rajulan mala'ikan yakan zo masa a sura ta namiji mutum fa yukhatibuhu sai masa magana shi da shi hatta ya'iya anhu har ya fahimta ya kiyaye abin da yake wa'a yau na me nufi ya'iya anhu ma yaqulu lahu ba haka bane yau wato shi mala'ika jibril zai zo masa da sura ta mutum yayi masa magana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fahimci magana shine wannan ya iya hatta ya iya anhu ma yaqulu lahu wa fi hadhihi almartabati a wannan ilmin martaba irin wannan ta uku din kana yarahu as-sahabatu ahyana wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan ga shi mala'ika jibrilu a irin wannan a yanayi ma'ana mala'ika jibrilu zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sura ta dan adam ya kuma tambaye shi wani abu na wannan addinin kuma ko kuma ya ilmantar da shi wani abu da irin hanyar da ya so wanda Allah madauki ya aiko shi da ita to anan mala'iku sukan gan shi babban dalili anan shine hadisi na biyu ko da yake ya fi shahara hadisin Umar ibn Khattabi na tambayar musulunci da imani da kuma ihsani da mala'ika Jibril ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabbai a lokacin nan sun gan shi sun ga irin wato surar da ya zo da ita cewa mutum ne matafiyi babu wanda ya san shi mai tsananin tufafinsa farare fat a gashinsa kuma baki wuluk sannan kuma ya zo da irin sigar da ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da me yace masa ya tambaye shi har abin da ya sa suka yi mamaki in ya tambaye shi abu ya ba shi amsa sai ya ce eh kai gaskiya har suka yi mamaki ya za a yi kai mai tambaya kuma kana tambaya ana gaya maka sannan kana cewa eh haka ne duk da ganin dai kuma da ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa wannan kun san waye suka ce a'a yace mala'ika jibrilu ne ya zo dan ya ilmantar da ku addininku wannan daya ce kuma yakan zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata sura daban ai ba wai wannan karan baka ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sura ta mutum ba sau daya ba har suna cewa yakan zo da surar wani sahabi ana ce masa dihya al-kalbi dihyat al-kalbi daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madauke masa kyakkyawar surar ki mutum ne mai kyawu sosai to mala'ika jibril yakan zo a sura irin ta sa har wata rana da ya zo a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ganshi ko ta daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ganshi bayan ya tafi yake tambayar ta wannan waye kin san shi tace ai dihiyatul kalbi ne sai ce a'a ba shi bane wannan mala'ika jibril ne yawa saboda da ta san dihiya din kafin wannan lokaci don haka wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne ar-rabi'a hanya ta hudu kuma yace innahu kana ya'tihi fi mithli salsalatil jarh wani lokacin yakan zo masa kamar yadda ƙaran ana jan ƙararrawa akan dutse salsala shine wato ƙarar dutse in ana jan abin nan ƙarfe in aka ja shi akan dutse ya kake ji yau ba ka taka ta bai ba ai ya fi ƙarfin ka taka wato saboda yadda zai rutsa maka kai ƙarar tasa to kuma ba wai ƙarfe kawai ba sai aka ce jaras jaras shi sai ƙararrawa yau kai ka san ƙararrawa da irin ƙararta wanda haka kwalatta da ake yi ta ji irin ƙarar da take to ballantana a ce inda wani dutse a bayan gidanku misali kuna bacci ƙarfe uku na dare sai wani ya zo da ƙararrawa katuwa sai yi ta janta akan dutse ya za ka ji wannan abu to ka kwatanta wannan kawai shi za ka gane yauwa ya ce fi misli salsalatil jars ana cewa salsala ne yauwa salsala akwai riwayar da sunan salsala shi yasa wasu sai ka ji sun fassara kamar sarka nan ce salsala yauwa amma salsala sunan sauti ne yauwa sauti na ƙarfe in ana jansa akan dutse shine asalinsa to jaras kuma mai wan ƙarfin sai aka ce maka jaras ma'ana an kamar a ja ƙararrawa akan dutse wa kana ashaddahu alaihi kuma wannan yanayin irin wannan yadda yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarar ƙararrawa din nan ma'ana da ƙarfi sosai yace ya fi masa tsanani yene wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani sosai a lokacin da ake masa wahayi da irin wani yace fayaltabisu bihi almalaku domin in irin wannan ya zo mala'ikan ne yake cakuɗa da shi kamar yadda zaka ji a ce ga wani mutum aljini ya shiga jikinsa wanda za a zo ana masa ruqiyya din nan ko to shi kuma mala'ika jibrilu haka yake shiga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan din shi mala'ika ne ba aljini bane kuma da umarni ne na Allah dan ya kimsa masa sakon ya kai asalin ko ina da ake so kuma ya kama jikinsa ya zama ba zancen dai ka ce ba a fahimta ba ya fata mun fahimci wannan yauwa to wannan ya fi masa tsanani sosai har za ku ga kamar yadda yake faɗa ya ce hatta innahu أنه يسامك وكجارة حتى إنه دين ده حتى تزو إن تزو بانك تقرأك كسكولي حتى إنه إن جبينه حرس إذا ما شيء وجوشنسا يتفصد عرقا يكن كيس واتو أبينا جميا كيتوه معنى جوشنسا ده هو جميا كيتوه مثلا الفصد دفاع الصاد دداله shi ne dan tsaga kadan irin wanda ba musamman ake wa mutum in za a masa kaman namu al'adar tanin da ake wa mutum balli balli din nan ko kuma za a mutum kaho dan wannan zanan kadan da za a yi maka shi ake cewa fast to amma nan ba ana nufin jikin annabi ya tsage bane ana nufin wato gumi yana kikkito masa kamar a ce jikin goshin ne ya tsage gumi yana takkitowa shi ne ma'anar abin amma asalin fast din kalmar nake ga muku shi ne asalin ta wato goshinsa yakan cika da gumi ya taketo masa ta ko ina kalmar ketowar ma ita ita ta ga mana ma'anar yadda abin yake ko akwai fasahar Hausa an a fil yawm ash-shadid al-bard kuma a ranar da ake da tsananin sanyi rana mai tsananin sanyi wato in aka wayi gari kamar irin asuba din nan da muke ciki duk da ke sanyin da dan sauki yanzu ko to ra in dai ya zama akwai tsananin sanyi duk irin sanyin da ake mai tsanani sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam gumi yana keto masa saboda wahalar irin wannan hanyar da wahayin ke zuwa masa sallallahu alaihi wasallam yace wa hatta inna rahilatahu kai sai da kai yakan kai cewa in yana kan dabba ne abun hawa la tabruku bihi ila al-ard saboda nauyin wannan abu sai kaga raƙumin da yake kai ko dokin da yake kai ya durkusa ya fadi kasa ya sunkuya kamar misali raƙumi mafiya shi ake siffantawa da buruk buruk shine raƙumi ya kai gwiwoyinsa kasa ya zauna mun san da gwiwa yake zama yawa to wannan idan nauyin wahayi lokacin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya shige ya takuɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa yayi nauyi sosai to shi kansa wannan raƙumi baya iya tsayawa da kafafunsa wannan fa ƙarfin wahayi duba yadda manzo sallallahu alaihi wasallama zaka yana shan wahala wajen shi kansa karbar wahayi din yace haka ne ko yace wa hatta inna rahilatahu latabruku bihi ila al-ardi idha kana rakibaha idan ya kasance yana haye da ita dabba din to dabbar takan durkushe a ƙasa ولقد جاء الوحي مرة كذلك وترانا يا تبقى زوا ونن أبون إلو ونن يني با نكن دبر با يا تبقى زوا ونن الله صلى الله عليه وسلم إلو ونن زوا ملائكة ديك زوا مصد ونن إلو كارفون ألوك سنن وفخذه على فخذ زيد بن ثابت سنة زوني لزيد بن ثابت لسولا جماعة لوك سنن تينير من ذا الله صلى الله عليه وسلم دبون أسلوبي كما نم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يديك زما دا صحبانسا da kaunar juna da take jikin su kamar abokai duk da irin girmamawa da suke masa zai zama kamar irin zaman nan da malam yayi mun san lokacin za ka ga in ana zaune cikin jama'a zama zaman da ake cewa zaman tarabbu'i da zaka harbe kafafu ko wani lokacin saboda zaman jama'a da yawa sai ga wani ya dora cinyarsa akan cinyar wani mun fahimci wannan to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan zaman cinyarsa na kan cinyar Zaid ibn Thabit akai masa irin wannan wahayi din sai ya zama cewa shine yake cewa wa fakhuhu ala fakhidh zaid ibn thabit fa saqulat alayhi sai ce nauyi akan zaid ibn thabit din hatta kadat tarubha har zaid ibn thabit yaji kamar za a ruguza masa shinya sa gaba daya ya kabi saboda nauyin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan wahayi ya zo masa da irin wannan siga din mun fahimci abin yau hanya ta hudu kenan al-khamisa nau'i na biyar ko hanya ta biyar na wahayi yadda yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu yara al-malaka kullun ka rika karantawa al-malak al-malaku ma'ana da fathan lam karka ce al-maliku mala'ika malak ake cewa fathan lam shi in ka ce maliku ana nufin sarki kenan yawa الملك كما شيء ملائكه غدا ده تو يس انه يرى الملك yana ganin mala'ikan fi suratihi allati khuliqa alaiha, a surar mala'ikan yadda aka halicce shi. Fayushi ilaihi ma sha Allah, sai ya masa wahayin abin da Allah ya so an yuhi yahu, ya yi masa wahayinta. Wa hadha waqa'a lahu marrataini, wannan ya faru gare shi sau biyu, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kama dhakara Allah dhalika fi surati an-najm, kamar da Allah madaukaki ya ambata a surati an-najm, isi wa laqad ra'ahu mai nazlatan ukhra, haga nazlatan ukhra an yi wata nazla din kenan sabiqa, ko sannan kuma wannan ita ce ta biyu, ma'ana lalle ya ganshi ya ga mala'ika, wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya ga mala'ika a wani karan ma, wata saukar daban banda wancan saukar farko kenan. Yawa kuma wannan akwai ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake bamu labarin cewa ya ga mala'ika jibrilu fi suratihi allati khuliqa alaiha, har yake cewa yana da fiffike guda 600, kowanne fiffike guda daya ya fi girman sama da ƙasa. Fiffiken mala'ika jibrilu guda daya ya fi sama da ƙasa da kake gani, ba wai ya fi birnin kudu ba. Yawa, ya fi sama da ƙasa gaba ɗayan duniya, gaba ɗaya da abin da ya fi duniyar duka. To fiffiken mala'ika jibrilu guda daya ya fi wannan, shi yasa dole in an gan shi a razana. Kamar lokacin da za a halaka wasu al'umma, yadda masu malaman tafsiri suke ruwaitowa, mutanen annabi Lot da suka shiga wannan mummunar ɗabi'ar da ƙazantar ta zuwa wani maza 'yan uwansu ta baya, Allah maɗauki da ya tashi halaka su, suka ambata cewa sai da mala'ika ya sa fuffukensa can ƙasan garin gaba ɗaya da garin nasu, kamar ka sa cebur in za ka kwaso ƙasa, cebur ba tebur ba, yawwa a nutsa shi can ƙasa sai a kwaso ƙasar gaba ɗaya. To haka aka yi wa waɗannan mutane, aka ciro su gaba ɗaya daga inda suke, aka kifa su kuma. Faja'ala aliyaha safilaha, sai aka kifa su, haka masu luwaƙi suka cancanta a yi musu. Shi yasa aka roto daga Abdullahi ɗan Abbas ya ce in aka kama mutum da irin wannan mummunan halin, to kamata ya yi masa irin yadda Allah ya waɗancan, ma'ana a samu wani gini da ya fi tsawo a garinsu, sai a je hosu ta nan, shi kenan sai ya ƙare shi ma an yi masa ja'ala aliyaha safilaha. Wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai ne, ba iya wannan ce ta zo a kan abu ba. To a taƙaice dai bayanin wannan shi ne don mu ga girman mala'ika jibrilu, girman halittarsa. Wannan na shida kuma yace as-sadisa ma auhahu Allahu ilayhi, abinda Allah maɗaukaki ya yi masa wahayinsa, wa huwa fawqa as-samawati, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka je da shi sama lailatul mi'raj, daren da aka yi mi'raji da shi. Mun san an yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi kuma mi'raji da shi, ko zai zo mana za mu karanta a littafin, haka ba sai mun yi bayani daki daki, in muka zo gurin za mu zo. Amma ya kamata ka san bambanci tsakanin isra'in da mi'raji. Isra'i shi ne tafiya cikin dare, asalin ma'anarsa kenan. Yawwa, asra, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya yi tafiyar dare da bawansa, ma'ana ya ɗauki bawansa cikin dare, ba dama kenan a ce in an ce isra ka ɗauke shi da rana ne, ma'ana ya ɗauke shi cikin dare, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, daga masallacin Makka wato Ka'aba zuwa almasjidil aqsa da yake Falastin. Yawwa, to wannan shi ake ce ma isra'i, daga Makka zuwa baitul maqdis din shi kadai. Mi'raji kuma daga uruj, lafazin uruj dama shi ne a riƙa yin sama ana hauhawa. Yawwa, idan haka hawa sama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga nan baitul maqdis din aka yi sama da shi, aka tafi da shi kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawati. Wannan kuma lamari ne daga Allah ya fifita ya girmama kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam, kamar da zamu zo mu ji. To a wannan zuwan da yayi, ai an masa wahayi ko har aka saukar da sallah, ko yau to shine yace min fardis salati wa ghayriha, kamar lokacin da aka saukar masa da sallah ko wani shi ma an yi masa wahayi ba tare da an bayyana ta yaya aka yi mala'ika ne zo masa ko kuma me ya faru ba amma ga nau'i na bakwai nan shi kuma an bambanta shi da wannan domin a nuna mana wancan an ga mana wahayi ne ba a fadi yadda ya zo ba kawai dai an masa wahayi lokacin da ya je sam wannan kuma shi as-sabi'a na bakwai kalamullahi lahu minhu ilayhi maganar Allah madaukaki da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama minhu ay minallahi ilayhi ay ila rasuli yawa ha guda biyu anan minhu damirin farko na cikin min yana komawa ga Allah damirin na biyu ilayhi shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kuma aka da yace bila wasita ba tare da an sa shamaki ko kuma an sa wani tsakiya ba yau ba wani da ya shiga tsakani ba budan tsakani amma ba ma'ana ba ta hanyar mala'ika jibrilu ba Allah ne ya magana da manzansa kamar yadda ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kama kallama Allah Musa ibn Imran kamar yadda Allah ya yi wa annabi Musa dan Imran magana sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi almartabatu hiya thabitatun li Musa ta tabbata ga Musa irin wannan hanya cewa Allah madauki ya masa magana قطعا بنفس القران هو نفس القران قرؤوا سوى الله ما في اي مغنى لموسى شيخ الله يتي وكلم الله موسى تكليما يدد باب داما وني يزو يي سوى با مغنر اكي نفي با ان دي من تبزنتن قصر ان معتزله واد سكي سو سنز مغنر الله كو سن سو بس يدد سو دنگنا الله مغنى با سي الله دم مي ذا سفنتا شي دي سوى ينا مغنى sai suka ce wannan ayoyi da ake cewa yi magana da annabi Musa to ba shi ya yi wa annabi Musa magana ba annabi Musa ne ya yi masa magana sai suka ce wai in ka zo wannan ayar wa kallama Allahu Musa takliman sai suka nemi wani bawan Allah ina sun na baku kisan ko lokacin tafsiri suka nemi wani makarancin Qur'ani malamin qira'a sunansa Abul Ala Al-Ma'arri suka kira shi suka ce kai Abul Ala zo mana yazo so muke ka karanta mana ayan nan duba ku gani wato idan mutum bid'a ta kan kama a zuciyarsa har zai iya kokarin yace bari ya canza Qur'anin ma ba haka yake ba sai suka ce ka karanta mana wannan gurin wa kallama Allahu Musa takliman sai ka sa shi ya zama wa kallama Allahu Musa takliman idan me kuka fahimta a cikin in an ce wa kallama Allah ya zama kenan an yi taqdimin maf'ulun bihi ne akan fa'ili sai zama kenan wa kallama kun ga fi'ili ne ko madi a Musa ai wa kallama Allah in aka karanta shi Allah ya zama kenan Allah shi aka yi wa magana ina fa'ilin yake Musa shi Musa tunda fi'ili ne amma suna ne wanda yake mu'tal lil akhir karshen sa alifun maqsura ne alifun maqsura la tazharu alayhi alharakat ko ba da ma ka ga fataha akan sa ko bamma ko kasra yawa don haka sai suka ce kenan bamma sai muqaddara a karshen sa amma shi ne fa'ili ma'ana shi ne wa Allah magana Allah kuma nan lafazin Allah lafzul jalala shi ne maf'ulun bihi shi sai zama mansubun aka sa masa fataha ma'ana kenan sai a ce Musa yayi wa Allah magana ma'ana kun ga Allah mai magana ba ke to shi ne Abul Ala Al-Ma'arri yake cewa to ku ai abin nan ku ba ku gane ba haka abin yake ba ba ku da ba kuma da wayo in na karanta muku wannan ayar yadda kuke so hakan to ya zan yi da ɗaya ayar da Allah madaukaki yake cewa walamma ja'a Musa li miqati rabbihi wa kallamahu rabbuhu yace wannan ba zan iya canza ta ba tunda me cewa Allah madauki cewa ya walamma ja'a Musa li miqati yayin da annabi Musa yazo wato wurin haduwar sa da Ubangiji lokacin da Allah madauki masa alƙawari yazo su hadu wa kallamahu rabbu kaga cewa ya kallamahu rabbu ya kawo rabbu kuma da bamiri a jiki kuma aka yi masa damma dole ba dama ka ce wa kallamahu rabbahu wannan babu balaraban da zai karanta maka wannan mun fahimci wannan shi ne sai suka yi shuru suka yi kuma rasa yadda na shi sai bini a su ba ta samu gozama ba don haka wannan dai misali ne na cewa Allah madaukaki yayi magana da Annabi Musa hakikatan kuma nafsin Qur'ani ne tabbatar da wannan ba da ma a canza shi wa thubut shi yasa ma ake cewa Musa kalimullahi ko mu kuma a wata mutum masa kallamu yawa saboda daga kallamun kallama Allah Musa sai aka dauko ake cewa Musa kallamu har aka mene shi kalle ko ina jin bishi ne ko yawa to sai yake cewa wa thubutu halin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbatar wannan irin sigar maganar ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa an masa magana shi ma mubasharatan ba tare da wasita ba yace huwa fi hadithil isra'i yazo mana ne a hadithin isra'i da mi'raji yawa shi wancan da ya fada kenan wato cewa an je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madauki yayi magana da shi mubasharatan yawa ina fatan mun fahimci wannan yace wa qad zada ba'dhum martabatan thaminatan wasu malaman sun kara wata hanya ta takwas da ake yin wahayi wahiya taklimullahi lahu kifahan cewa Allah madauki masa magana shi da shi babu hijabi ma'ana ya ganshi min ghairi hijabin ba tare da hijabi ba wahiya mas'alatu khilafin bayna salafi wal khalafi mace amma wannan matsala ce da aka yi sabani a tsakaninta tsakanin wato tun daga magabata su ma sun saba hakanan malaman baya ma sun saba akai shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah shi da shi gani da ido ko bai ganshi ba tun zamanin sahabbai sun yi sabani akan wannan su Abdullah ibn Abbas suna cewa an ruwaito kai daga wurinsa duk da cewa riwaya ce ghairu sabiha ba kurukuru take nuna wannan din ba amma dalibansa Ikrima su Mujahid Sa'id ibn Jubair an ruwaito daga dalibansa sun ce hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah shi da shi da idansa na duniya aka ruwaito kuma daga Aisha radiyallahu anha ta faɗi cewa wannan abu ba haka yake ba har ma take cewa duk wanda ya baka labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah to yayi ƙarya ji Aisha shi yasa sai ya zama cewa malamai musamman waɗanda suka yi taufiki tsakanin wannan maganganun guda biyu in ka duba sahih muslim akwai riwayar da imam ahmad ita ma ya ruwaito ta yake cewa abin da ya inganta daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu shine cewa ya ce ra'a muhammadun rabbahu biqalbihi a wata riwayar bifuadihi abin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa amma da zuci ba da idan nan da aka halitta guda biyu da ke fuskan mutum ba mun fahimci wannan to wannan shi yasa sai imam ahmad yace wannan maganar da ta aisha da ta ibnu abbas kenan ta zama guda daya ita ce kuma abin da ibnu taymiya shi ma ya rajjaha cewa maganar nan babu lafzi sarihi daga ibnu abbas din shi kadai ne aka ruwaito wannan maganar daga wurinsa kuma sai dalibansa su da yawa suka ruwaito su kuma sai suka ruwaito da tasrihi cewa dani na ido amma abin da ya tabbata daga abdullahi dan abbas shine bi fuadihi wa bi qalbihi yawa ruwayoyin sauran ba su inganta ba na maganar a kurukuru din shi yasa maganar aisha ita ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah da idansa ba kamar yadda annabi musa ma bai ga Allah da idansa ba duk da ya nema ya nema cewa ya Allah ka arini anzur ilayka قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وصار موسى صعقا وخر موسى صعقا يوما كل وانا شيء ابن فاروق ده النبي موسى عليه الصلاه والسلام يا شي يا الله كباني دام ان جنك سيفي بذاك جنني ما هر ابدا بذاك جنني ما هر ابدا نن با انكم هر رانا تاشي القيامه معنى اي با انكم هر اشكن الجنه domin abin da ya tabbata a aqida ahlus sunna shine Allah subhanahu wa ta'ala ba a ganin sa a nan duniya da wannan idan da ya sa wa mutum shi a fuskar sa wannan kwaya biyu daro to dan adam ba zai ga Allah ba dashi amma in ya mutu ya je lahira ya shiga aljanna to duk dan aljanna zai ga Allah a yadda Allah yake kuma Allah shi ya san yadda yake kuma har ɗan aljanna kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ɗan aljanna za su ga Allah har su ji cewa ganin da suka yi maka din nan ya fi shiga aljannar daɗi duk abin da kake so ka samu na daɗi da kwanciyar hankali da meto ganin Allah din ya fi wannan aljannar kwata-kwatanta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mai don haka za a ga Allah kamar yadda yake ranar ta wato ran da ɗan aljanna suka shiga aljanna فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لرؤية الله تبارك وتعالى في الجنة نعم توشيني سيكي سواء أنه أخوي ساباني وأنه شيني سابان دي نقيا مكو فكان إما قبعة حريا ذكما مجانا زامن إمبايا ما جسن سابا يتي انتهى مع تلخيص يسير مجانا ننتاك آليكينا تاردى وتتكيتاوى كأن في بيان المرتبة الأولى والثامنة مرتبة تفرقو تقوص إنه يتي ناتك إيتاسو في أجكي وأن نصورا كو يدي كاوس في وانه دقوم وعيد أكونا ما قلت في بانا ملتاه لقى ابن القيم نعم فيا كاو كميد ابن القيم يكاو أما تفرقو تقوص إنه يا كاو أبن أتك إيتي با يدي كأجكي لتاكم با da fatan mun fahimta insha Allah muna roƙon Allah madauki ya karawa manzansa sallallahu alaihi wasallama daraja insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan marhalar ula na bayanin wannan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sauran lokaci ko